أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم لهدي 26 جوات رمضان، hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 447. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci. Muna kuma godiya gare shi da ya bamu damar haɗuwa a wannan masallaci da ke cikin wannan jami'a, mallakar jihar Gombe, Gombe State University. Muna haɗuwa a yammacin waɗannan kwanaki na wannan wata mai albarka, wata Ramadan. Muna karatu a cikin littafin Allah, Al-Qur'ani mai girma, tare da fatan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tausaya mana ya rufe mu da rahamarsa da gafararsa da ƴantawarsa daga wuta zuwa aljanna, da mu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu da dangi da sauran musulmai. Muna karatu a cikin suratul Nur. Mun tsaya a karatun da ya gabata, aya ta 25. Za mu shiga aya ta 26 a cikin suratul Nur insha Allah. Muna fata Allah ya sa mu dace. An turo tambayoyi kamar haka. Wannan bayan ya yi sallama, ya yi addu'an alkhairi, ya ce ya kasance ya sha wahara a hannun yadikonsa, ya sa step mother a bracket, har ta kai matsayin da ya ce ya bar gidan tun yana yaro saboda yadda take azabtar da shi. Ya ce ya je ya girma a hannun wasu waɗanda ma ba danginsa ba. Yanzu kuma Allah ya mata rasuwa, kuma ta bar ‘ya’ya mata suna gidajen mazajensu a wasu gari. Amma Allah ya raya shi yadda ya rubuta, ya ce har ya yi aure, amma baya iya kyautata musu yadda ya kamata saboda wahalar da ya sha a hannun mahaifiyarsu. Shin idan ya ci gaba da musu alheri amma ba yadda ya kamata ba, akwai zunubi? Sannan me ya kamata yana yi don ya manta da abun da mahaifiyarsa ta masa? Yana fatan Allah ya mata rahama, ya sa sauran mata su daina gallazawa wanda ba ɗansu ba. Wannan magana ce mai matuƙar mahimmanci, kuma ɗabi'a ce da yawa tana faruwa a guraren mata daban-daban. Mace idan ba ita ta haifi ɗa ba, idan Allah ya sa mahaifiyar ɗan ko ta rasu ko kuma ba ta gidan, sai ta rinka azabtar da shi. Wannan yana daga cikin nau'i na ƙarancin imani, in ma akwai imani tattare da mata mai irin wannan. haka azabtar da ɗa wannan rashin hankali ne da rashin tunani da rashin basira da kuma karancin imani. Ba mamaki inda ta rike wannan ɗan duk rahmar da Allah zai masa da irin arzikin da Allah zai masa da baiwar da Allah zai masa to zai zamanto ya tsamuke ta a matsayin mahaifiya. Kuma da akwai misalai da yawa a irin haka. Wasu matan suna da ƙoƙari, suna da gwargwadon irin imani da tausayi irin nasu, suka rike kowane yaro da yake hannunsu. Amma wasu suna da matuƙar ƙarancin imani da rashin tausayi da rashin mutunci, saboda haka sai su rinka azabtar da ‘ya’yan da ba su suka haifa ba. Idan Allah ya raya mutum sau da yawa kuma sai ka samu irin wannan yaron, Allah ya fifita shi. Okay, idan Allah ya fifita shi kuma su dawo su daban. To irin wannan azabtarwa, wato Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi sakayya a kanta, ko a duniya ko a lahira ko duka biyu. Bai kamata ba mata su rinka yi wa ‘ya’yan da ba su suka haifa ba irin wannan. Dukkan ‘ya’ya mace ta rike su kawai ‘ya’yan ba tare da bambantawa. Wani bawan Allah yana cewa idan aka shiga gidansu kwanan nan, Allah ya karɓi rayuwar ɗan uwansa ƙaninsa, ya gigice ya tafi daga nan garin zuwa Abuja, yana aiki a Abuja ne wancan. Lokacin muna waya da shi, muna gayyatarsa wani mitin, ba mu san cewa an yi wannan ‘ya’yan wancan. Musamman ‘yarsa babba tana da karatun Qur’ani ta yi nisa, ya ce ba ya so abin ya lalace, yana so ya ɗebo su ya zo a sata a makaranta ta ci gaba da karatu. Ya ce ba a bambance tsakanin shi da wannan ƙanin da sauran ƙannensa da kuma yayinsa mata, alhalin iyayensu su hure a wurin babansu. Amma in dai ba gidan mutum ya shigo ko kuma ya ga kamanni na wa’incan sun yi kama a wancan ɗakin, bai ce ba wanda ya ce bambance. Wannan shi ne abin da ya kamata. Amma mata su zo suna azabtar da wasu yara, suna cutar da su. Yanzu haka shi wannan da muke magana, iyayen nasu mata yawanci sun koma ga Allah, amma suna nan suna cikin zumunci da mutunci. To don haka wannan abin da matar ta yi ba ta kyauta ba ko kaɗan, amma tunda ta riga ta rasu, shi ma da ya rubuta ya mata addu’an alheri, da fatan Allah ya gafarta mata kamar yadda ya rubuta. Amma tunda ‘ya’yanta mata da aka bari, ai kai kuma namiji ne, kuma sannan ana kyautata zato gare ka, tunda har kake zuwa wurin karatu kuma ka rubuto takarda, mutum ba zai yi irin wancan ba. Ita wataƙila rashin fahimta da rashin karatu da rashin zuwa wurin karatu ya sa, da kuma shaitan ya yi tsara a kanta. Amma duk abin da ta yi ba ka ga yanzu ba ta duniya ba, kuma duk abin da ta yi nan kai kuma ta bar ka a duniya, ba ta iya zare ranka ita ta ci gaba da rayuwa ba. Mai wanda ya halicce ka ya halicce ta, sai ya zare ranta kai kuma kana rayuwa. Kuma ga ‘ya’yanta mata, sai kuma sai ka daraja. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakina muhajirin da kai ba su shiga ba fi sabilillah wal ya'fu wal yasfa ana tuhibuna an yaghfir Allah lakum wallahu ghafurur rahim. Dan ka sai ka ji tausayin su in kana da hali, duk da ka ce kana kyautata musu amma ba yadda ya kamata ba. To in dai kana da hali kyautata musu yadda ya kamata, za ka ga alheri a duniya insha Allah, wa za ka ga alheri a lahira. Ita kuma ta yi kuskure, to ɗan adam dama haka yake, saboda haka ta samu jarrabawa ta nan, amma bai rage maka komai ba. Za ka ci gaba da kyautata mata insha Allah, wa'inan ka kyautata musu su ‘yan uwanka ne, iya abin da ka samu dama. Allah ya sa a dace, wallahu a'lam. Wannan bayan ya yi sallama ya yi addu’an alkhairi, ya ce akwai lokacin da aka samu matsala a ƙasar Nijar in August 2023, following the military coup in Nijar Republic. Wannan bayan an yi coup a Nijar Republic, an samu matsala, aka yi delegation wasu daga Nigeria, wato Islamic clerics, wato malamai, manyan malamai daga Nigeria suka halarci, suka ziyarci a Niamey, saboda su yi engaging a cikin diplomatic hanya, suka je kuma suka tattauna. Ya ce bayan sun dawo daga ƙasar Nijar, sun ga shugaban ƙasa cikin ikon Allah, aka samu maslaha a ƙasar Nijar. yace malami a iya dan tunani na mai zai hana waɗannan Islamic cleric su yi wato su ga shugaban ƙasa akan insecurity da yake faruwa especially a northeast, northwest and some part of north central. Yace gaskiya malam abin ya shige duk yadda mutane suka ɗauke shi. Yace malam a nan tsakanin Gombe da Bauchi ana kidnapping na mutane, ana karɓan kuɗin fansa. Daga ƙarshe malam na ji fatawar wasu malamai da suke cewa akwai level da ake kaiwa wadda addu'a kadai baya yi, sai an hada da wasu abubuwa. Wannan maganganu duka yawanci a Najeriya a dukanmu gaba daya kowa yana sane da wani ya san abun da ya fi na wani ma, wani ya san ƙasa da wanda wani ya sani. Ana cikin rayuwa cikin wannan mummunan jarrabawa da kuma hali na wato rashin tsaro wanda in ka tara gaba ɗaya tushensa corruption ne ya kawo shi kuma yake tabbatar da shi cin hanci da rashawa. Ta yadda ko da wa aka gani in dai kowa ba zai yi abun da ya dace tsakani da Ubangiji ba, to akwai matsala saboda corruption da yake ciki. Abu ne za ga daga hanya wancan saboda ya lalace saboda cin hanci da rashawa zai iya sakaci akan aikinsa, wancan ma haka duka mu mun zama yadda muka zama a ƙasa. Haka wannan ba zai iya gyarawa sai mun gyara ɗabi'u sannan kuma mun ci gaba da addu'a. Amma maganar cewa addu'a kaɗai wannan kuskure ne. Addu'a ai ba kaɗai ba ce, ai ba ruwan addu'an da ake yi ba, ba mu san ma da ya za ba. Don Allah ya sa ana addu'a, malamai da ɗaliban ilimi da ɗalibai da ƙananan yara da manyan da mata da maza ko a ina sai ka ji ana addu'a. Allah ya kawo mana zaman lafiya, Allah ya kawo mana da damuwoyi. Waɗannan addu'an suna da matuƙar muhimmanci, ba don su da ake yi ba ma, da ba mu san abin da zai je ba. Don yadda kake cewa abun ya wuce yadda aka ɗauke shi, to addu'a ce tsaye da shi. Ni a iya fahimtata addu'o'in da ake shi yasa duk wanda ya samu dama ya yi addu'a iya iyawarsa, Allah subhanahu wataala ya sa a samu sauƙi a cikin lamari. Idan ka ce wani abu za a yi, to me za a yi? Corruption ya riga ya kankama, waye zai yi abu wanda kake tsammani za a yi? Kowa kansa kawai yake jira abu. Mutum ya iya yadda a kashe mutum goma don ya samu rayuwa mai daɗi a ganinsa. Mutum ya iya yadda a ƙona garuruwa don matsayin da yake kai, an ce in an ƙona wannan ne matsayin zai tafi a ganinsa. Mutum ya yadda a kama waɗansu ɗaruruwa a sa su a kurkuku a ɗaure saboda abun da ya sa a gaba nasa. Idan an kawo abu da za a yi amfani da shi don al'umma ta samu sauƙi, ko da kuwa na magani ne, akwai waɗanda sai sun sai da shi. Wani ɗalibi ya gama kwalejin lafiya a jami'ar Maiduguri, ya zo yana aiki, ya fara aiki kenan. Yace da aka kawo su kaya unit ɗin da shugaban unit ɗin da kowa da kowa, an ɗauke kayan an kasa za a sayar sai daga cikin asibitocin gwamnati ko ma'aikata dukansu. Kowa ya in akwai kila ƙananan majinyata, to kowa dai aƙalla yana da digiri a ɓangaren lafiya. To ka ɗau kawai rantsuwa da suke yi ranar da suke taking out, ranar induction ranar suke rantsuwa wani set da muka je, ranar suke rantsuwa ni fargaba nake yi sai daga bana ya faɗi, suna rantsewa ba bambancin addini ba kaza, ba bambancin kabilanci, ba menene tsakaninsa da Ubangiji zai ba da dukkan iya abun da zai iya don ka to kuma yazo ya ce da wani abu
na kayan asibiti.
To yanzu wanda ya yi wannan, shi ma idan ka ce a tare hanya a ɗau mutum ya karɓi kuɗin fansa, in dai zai iya ɗaukar allura ko wani abu na gwaje-gwaje ya sayar, shi ma ya samu damar wancan zai, don wancan irin wancan ya iya, shi kuma irin nasa ya iya, da hatsarinsa da hatsarin wancan kusan iri da ya, don shi ma an kashe mutane da shi, an kawo kaya an sayar, ya tace an sayar, kuɗin ya ke so, kuɗin kawai ya ke so, ba lafiyar mutane ba. To wannan haka ƙasa ta zama, kowa kawai sai wanda Allah ya kare, a ko'ina a kowane matakin rayuwa cin hanci da rashawa ya shiga ya kankama. Saboda haka addu'a shi ne muhimmi, kuma shi ne number one a cikin duk abin da zai kawo mana matsala. Na biyu tsarkake niyya da tsarkake zuciya, mu zamanto kyawawan mutane wanda ba ma tunani za mu yi amfani da dama don cin mutuncin wa'yansu, ko don zubar da mutuncin addininmu, ko don zubar da mutuncin al'ummarmu. Mutum ya ba da al'ummarsa don abin duniya, to sai mun tsaya da addu'a mu tsarkake zuciya banda wannan. Amma lokacin da muka wayi gari irin wannan, ina ƙasashen duniya duk ba haka suke ba, kowa zai tsaya a kan ƙasarsa ya tsaya. Nijar inda suke da kishin ƙasa da tsayuwa da kishin ‘yan uwansu, in ka ɗauka ba mu ɗau 5% na Nijar ba. Nan Nijar ba zai taɓa yadda a ci mutuncin ƙasarsa haka kawai ba, shi yasa suke abin ruwan nan da ake magana ba ruwan da ba ina ƙasar ƙasar da wannan matashin sojan yake Burkina Faso mene ne Burkina Faso? Ka kwatanta ta kai wata jaha ne a gari cikin jaha sai ba iya arzikinta. Ruwan da kuma har yanzu ka duba ruwan da suka yi kasa-kasa da ƙasar, in ka duba ƙasar ma gaba ɗaya yadda take ta take. Amma ruwan da suna da jirgin sama ruwan air bayan yakin ba sa ka je ƙasar ruwan da ka ji kowa aikin sa yake, amma kana ganin su ababen tausayi ka san ba wani arziki, amma suna tsaye da ikon Allah. Amma dai mu ana nan kawai corruption ya riga ya kankama a ƙasa, ya tsari kawai wani shi ne addu'a ita ce babba. Sannan dole in ana son gyara a tsarkake zuciya, mu zamanto mutanen ƙwarai, in mun zamanto mutanen ƙwarai masu kishin addinin Allah, masu kishin al'umma, marasa cin amana, masu kiyaye amana, in mun zama haka shi ne. Amma ina da hasada da ƙarya da corruption sun mamaye zuciyar mu.
Kana rayuwa ma ta
zama tafi tsakanin musulmi da musulmi, in ka ga tsoron asiri sai tsakanin musulmi da musulmi, sai ta ina ne za a samu cigaba. Ke sa abubuwa duk shugaban ƙasar Najeriya a watannin baya lokacin da ya canja chief da ya zauna da su, wani irin magana ke gamu? In ka karanta ko ka saurara bayanin da ya yi kowa da alkawarin da su yi aka tashi aka fita, bayanin da ya yi aikawa gwamnonin jihohi dukiyar da yake da ɗurbin kuɗaɗe don gina al'umma, waye kusa a cikin gwamnoni duk da ya fito nan ba, ga shi nan a midiya. To saboda haka corruption ya riga ya kankama, ba abin da za ka ce sai ran da corruption ya kauce. Yawa addu'a ita ce ta saura, ta sanya sauran zaman lafiyar da yake cikin, kuma a ci gaba da yin addu'a. Yawa Allah kuma ya kawar da corruption, amma ba kawar corruption, hasada da sauransu abubuwa haddamewa ga mutane kawai suna riƙe muƙami. Sheikh Jafar rahimahullahu ta'ala ke cewa ka ga mutum ya riƙe muƙami ko tun da aka haife shi ake ba shi salari har zuwa shekaru 60 ko wani abu da ya yi, bai isa ya riƙe yin abin da yake da kuɗi ba, ya rike mukami kawai na cewa dai ko na wani abu, kaga ana wasa da miliyoyin kuɗi. Wannan shine amana, haka amana take, kowa ya shiga sai ka rasa ina yin amana ta gona. An mai da talakawan Najeriya kaman ba a an dauke su kaman dabbu, a canja kuɗi, a mai da kuɗin ma foreign currency da shi ake mu'amala, a sa a buhu buhu ana kai mutane haba. To wannan farashi din ya riga ya kankama. In matsayi kake so a Najeriya sai ka zama corrupt, tun ta inda za ka fara zama corrupt shine sai ka rinka ba da wasu kuɗaɗe wa waɗansu mutane, sai ka manta da cewa Allah zai bada wani ka bada kudade wa wayansu mutane nan ne za ka ce wai ka dau hanya abun wannan ƙarya ne to barin da za a gyara ba ya za a yi in bada miliyan 10 ko miliyan 5 don a zabe ni kuma in aka zabe ni kawai fi sabilillahi zan yi aiki kuma na biyar na bada miliyan 10 don ni a bani bukata kuma in yi aiki fi sabilillahi tun farkon bada wannan kuɗin akwai fi sabilillahi a wuri wannan shine haka ƙasa ta dawo to sai an cire wannan sai corruption ya kauce kafin al'umma su samu daɗi haka wani na'uwar duddar suke faruwa haka ga mutum yana ɗaukar mutane ya shiga daidai a bashi kuɗin fansa amma da za ka ganshi sai ka ji tausayin sai ka ganshi me yayi da kuɗin ina yi da kuɗin me ya samu ka tambaye shi ya aka yi shi ma bai sani ba daga nan za ka san cewa musifa ce saboda corruption ɗin da muke ciki mu gyara mu gani wallahi duk mai yin wannan abun za ka ga ya koma cikin gari ko ba za ka sake ganin sa ba ko ba za ka ji an sake yin amma da muka zaɓi ba wasa laula yanhum rabbaniyuna wal ahbar an qawlihim al ithm wa aklihim al sulb haka Allah ya faɗa to da kawo au hanya mai sauki ne inda mun gane mun bi ta amma ina ga hasada ga ƙarya ga cin amana ga abun da ne haka in akwai corruption kar ayi tsammani ni'ima sai dai in Allah ya rufe mu da rahmarsa ya kau da kai daga abubuwan da muke yi kenan amma kuma mun shi muke fata Allah ya yi mana wannan bayan yayi sallama to insha Allah ta'ala lokaci na gaba za mu karanta ta insha Allah in muna rai za mu ci gaba da karatu cikin suratul nur ayata 26 muna fata Allah ya san mu dace na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم
الله سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين da ana magana akan ummahatul mu'minin musamman ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha yadda Allah yake wanke ta yake tabbatar da bara'anta ba ta da ko misalin zarrati tana daga cikin al-ghafilat al-muhsanatil ghafilatil mu'minat tana daga cikin katangaggu kamammu wadanda bai taba zuwa tunanin su aiki irin wannan ba sannan tana daga cikin mu'minai haka kuma sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wacce za a taɓa mutuncinta da irin wannan aika-aika. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al-khabithatu lil-khabithin. Wannan an masa fassara guda biyu. Fassara ta farko al-khabithatu miyagun maganganu da maganganun da ba su dace ba da maganganun da ba na alkhairi ba kullum sukan fito ne lil-khabithina ga miyagun mutane. Ma'ana waɗanda za su faɗi miyagun maganganu a kan mutanen kirki sai su zamanto sai miyagun mutane ko kuma waɗanda za a jingina wa miyagun maganganu wanda ba mutane ba maganganun kirki ba sai dai a jingina su ga miyagun mutane bai kamata a jingina su ga kyawawan mutane shine al-khabithatu lil-khabithina miyagun maganganu sun fi dacewa da khabithina mutane waɗanda suke kubafa wato munanan mutane wal-khabithuna lil-khabithat miyagun mutane su ne waɗanda za ka ji suna furta miyagun maganganu ko game da ‘yan uwansu musulmai ko game da ‘yan uwansu mu'minai ko game da wasu bayin Allah wat-tayyibatu kyawawan maganganu daɗaɗar maganganu maganganu kyawawa na halal lit-tayyibina kullum za ka same su ne a gurin mutanen kirki wat-tayyibuna su ka mutanen kirki kullum lit-tayyibati za ka same su ne wajen kyawawan maganganu da kyakkyawan zato da maganganu mai kyau suke furtawa. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Waɗannan maganganun munana da ake jingina su ga munanan mutane da maganganun kyawawa ga kyawawan mutane, su kyawawan mutane, tsarkakakkun mutane, su ka mubarra'una, an kullar da su mimma yaqulun, daga abin da miyagun mutane suke faɗa. Lahum maghfiratun, suna da gafara gare su a wurin Allah, rizqun karim, da kuma arziki mai girma shi ne shiga aljanna. Wannan shi ne fassarar farko ga waɗannan kalmomi. Fassara ta biyu, al-khabithatu lil-khabithina, miyagun mutane sun fi dacewa, miyagun mutane mata, al-khabithat, miyagun mutane mata, lil-khabithina, kullum sun fi dacewa ne ga miyagun mutane maza. Don ba za a ɗauko mummunar da ke, ma'ana mai mummunar ɗabi'a a jingina ta ga wani mutum, mutumin kirki, balle ma shugaban halitta gaba ɗaya, wanda Allah ya fito sallallahu alaihi wasallam. Wal khabithuna lil khabithat, miyagun mutane maza, yawanci su suka fi dacewa za ka same su lil khabithat, ga miyagun mutane mata. Inda duk matar suka ware kansu suka samu hanyar fasikanci ko shashanci, miyagun maza ke zuwa gurin su, ba za ka samu mutanen kirki a gurin su. Wattayyibatu, mata tsarkaka kyawawa, ma'ana masu kyawawan ɗabi'u, masu kyawawan hali, matan kirki, lit-tayyibina, Allah ya tanada su ne, mahatansu su ne at-tayyibina, mazajen kirki, wato mazaje waɗanda suke tsarkakakku. Wattayyibuna, su kuma za tsarkaka masu kyawawan ɗabi'u, lit-tayyibati, Allah ya yi su ne mafi rinjaye, zaka ga ana jingina su ga kyawawan mata, ko kuma tayyibat, wato mata masu kyawawan ɗabi'u. In dai ba jarrabawa wani lokaci ba lokaci, amma a yadda ɗabi'a take shi ne wattayyibuna lit-tayyibat. To tunda ko haka ne, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su at-tayyibat ne, don haka Allah ya zaɓe su ga at-tayyib shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗanda ba su cancanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ya take su. Misali, imra'atun min al-quradiyya, imra'atun min al-quradiyya, lokacin da Allah yake ba wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaɓi, ko dai su zaɓi Allah da manzonsa ko su zaɓi a gaban duniya, tace ita don duniya take su. Aka ce gaba bayani, tace ita don duniya take su, kuma Allah ya bada zaɓi ce ma. Wa in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fa ta'alina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Eh, inda duniya kuke so da abun cikin ta, to ku zo zan kawo muku, amma kuma zan sake ku, ba zan zauna da ku ba. Ita tace shi take su, don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam umarni ne daga Allah, haka sai take ta. Sai Umaymah binti Sharahin, ita kuma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta. Lokacin da ya aure ta, karamar yarinya ce ita ma, kamar yadda riwayoyi suke nuna. Da ya shigo, sai ta ce a'udhu billahi minka, ni bana son ka zo kusa da ni. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata ulti bi azim, a kin nemi tsari daga mai daraja, baya na cewa in an nemi tsari da shi, magana ta ƙare. Wasu malamai suka ce wata mata ce ta yi hasada, sai ta ce mata ta kyamaci Annabi sallallahu alaihi wasallam, ita kuma ba ta da tana da ƙaramin shekaru, da kawai sai ta gaya masa wannan magana. Ko a ce mata, in kin sake wa miji zai raina ki, ko kuma ya kamata ki ja aji, ko wani abu, duka wannan ƴan hasada ne, za su gaya wa mata haka. Sai ga mata tana ta amince da su, da mijinta zai ce wace ce wannan wanda ta gaya mata kaza, sai ta shiru ta ume, wai wacce din akwai alƙawari tsakaninta da ita. Eh, babu alƙawarin irin wannan tsakaninta da miji mai ciyar da ita wanda Allah ya wajabta mata biyayya gare shi. To sai kaga an samu matsala. Alhali wacce hasada ta yi mata, kuma a hankalin mata yarmace uwa ɗaya uba ɗaya tana iya mata hasada akan zamantakewar aure. Wata idan ta shigo kawai ta ga wani abun ni'ima wanda babu a gidanta da take aure, kuma gidan ƙanwarta ne, uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, a kan wannan sai ta nemi ta fidda wannan ƙanwarta su. Wani bawan Allah suna daga cikin manyan yayunmu yana nan a nan gari ya ce yayo aure suka shigo kawai suna zuwa da suka ga yayi sabon gini gidan sama a nan ne zai tare kuma yayo wannan aure aka zo aka haura da kaya sama ya ce ‘yar uwar matar da aka haura da ta zauna wai ta gaji don an hau gidan sama ne ga falo can ga meye can ga meta ta ce ni kam sauka da kayan ranar sauka da kayan nake tunawa abin da ya dame ta wannan shi yake gaya mun da baki ta ce ranar sauka da kayan take tunawa hasada ya shiga zuciyarta kuma ba a ɗau lokaci ba sai da suka zo ta suka sauka da kayan hada ita ba a ɗau lokaci kukale kuma yar uwa ce wanda ta kai kam da ita za a shigar da kaya ai ka san ta kusa ce to da ita kuma aka sauke kaya kuma da ba kullun da aka shigar da kaya take ranan saukan take dinawa wannan kaga sai Allah ya san me ya shiga zuciyar yana nan kuma gidan saman yana nan kullu lillahi alhamdulillah saboda haka wannan shine abun da yake iya faruwa mace sai ta zo ta sake wa wata ko tana ganin ita kanwata ita yadda ce ko kanwata ce ko ƴar uwarta ce to ita ce abokiyar shawarin ta ita kuma wannan ni'ima kadai kawai za ta gani shikenan wannan tana girki Allah ya kaddara da gas kuka take girki ita kuma da dan ice take girki wai wannan kadai shikenan to ta ce ta kokari yaya wannan tafita yaya kaza to daga an yi wani dan abu kadan shikenan sai ta kokarin kure wuta tsakaninta da wannan miji shikenan sai ta ga su raba su ta koma gida ɗakin jaki masu ta zauna shikenan wannan ya fi mutu kwanciyar hankali wannan mata suna da wannan sosai yana iya faruwa don haka shi ne sai ka ga mata suna ƙoƙarin sake wa waɗansu suna faɗan sirri da su a kan gidansu alhali waɗancan mahassada ne gare su ba za su taɓa ba ta shawarin kirki ba za su taɓa ce mata ki yi haƙuri ki zauna ki yi haƙuri ki yi biyayya game da ki ba za ta kai mata wannan ko wata ƙawa wacce take munafuka ba za ta faɗa mata ba sai ta dinga ce mata a'a yanzu tunda haka ne ki yi kaza gaskiya wannan mijin kin san in ba ki yi kaza ba za a yi kaza zai raina ki su fa mazan nan miji na miji ba dan goyo bane ya ce kin wannan wannan ya shi kuma zan wannan sune abubuwan da suke faruwa a Allah subhanahu wataala ya tsarkake gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wacce Umaymah binti Shara'il akwai babbar mata da tayi mata hasada ta samu gidan fiyayyen halitta afdalul khalq sai ta gaya mata maganar da ta soka a cikin ra'ayinta shikenan ita kuma kawai ta ginu akai ta gaya mata shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma ya tashi aka siyo kaya da wasu zannuwa da sauransu kayayyaki aka hada ta da shi saboda haka ya sake ta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan abubuwa ne waɗanda suke masu girman gaske a sha'anin zamantakewan auratayya shiga shiru ba shanu a sha'anin zamantakewan auratayya a al'adunmu na nan da al'ummarmu abu ne mai sauki kowa kawai ya shiga ciki wani da matarsa wai sai ka san me ya ci wani da matarsa sai ka san ya tsakanin su dangin mutum kawai sai su dinga tunanin yaya wannan matar ta mallake shi shikenan a tunanin su kenan ko kuma su dinga tunanin me yasa da ita kadai yake zaune ko kuma me yasa wasu sai tana haifan ƴaƴa wai maza ne kawai in yana so dole ya ƙara aure bai so samun ƴaƴa mata wata kuma ce tana haifan ƴaƴa mata ne kawai dole ya samu ya sai sai ya samu ƴaƴa maza ina ruwan ku da wannan in shi yace zai aure falillahi alhamdu ba mu ita ha kowa yana da iyaka kar ku sa shi ba dole bane kar ku hana shi ba dole bane kar ku ce wanda ta hana shi ba aikin ku bane wanda ta sa shi ba aikin ku bane wannan sirrin Allah subhanahu wa ta'ala ya hana hatta uwa da uba a shiga tsakanin miji da mata Allah ya hana wannan don haka hatta uwa da uba uwar miji da mahaifinta da mahaifiyar mata da mahaifinta dukansu suna da iyaka malamai sun yi ijma'i mahaifiyar mata in za ta kawo mata matsala a aurenta ya halatta a dakatar da ita zuwa gidan yanta yanzu shari'ar Allah yanzu in ka faɗi wannan yanzu wata idan ta ji wannan ko wani da ya ji wannan ji kai lallai na ba ma magana ta wani ni karanta ne kuma haka da ba ta kai haka abinda aka karanta kawai ake faɗa yawa saboda haka irin waɗannan abubuwan aka sake ya zama to kawai zamantakewa aure zama abun wasa to wancan a zubar da mutuncin wancan wancan ma ayi wancan kawai magana ta zama gira komai ana maganar aure amma ya zama kamar abun wasa kenan to ayi a gane ayi a gane ba haka dole a bi ka'idoji a lura gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka samu irin wannan jarabawa wai har mata za ta iya shigar wata kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya abin don haka duk mutum da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake yana raye to wannan an tabbata ba ta da rabo shi yasa ba malamai sun yi sabani shin in mace sake ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya halatta wani ya aure ta domin in annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure mata to ta zama ummul mu'minina to amma in har ya sake ta ne ba tashin malamai sun tafi kan cewa wani zai iya auren ta don wannan mata ta kuma hatu ne in dai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ta to Allah ya fidda ita ne a gidan ba ta dace da gidan shi yasa Sauda radiyallahu ta'ala anha lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ita tayi shekaru da yawa ta kuma ba ta bukatar namiji in ya shigo ɗakin ta ma ba ta bukatar sa to sai ke tsoron hanya Allah ba zai kama shi da haƙƙin ta ba sai ke nuna mata alama sai ta gane alama kawai shi yana ga in ya suke ta ya ci mata alheri domin zama da ita kare zamanto Allah ya tambaye shi da ta gane haka ya je yana dawowa daga masallaci sai ta zauna a hanyar da zai shigo ta zauna sai ta ce na fahimci abin da kake nufi don haka ina haɗa ka da Allah kar ka rabu da ni a matsayin matarka ina so Allah ya ɗaure na ina matarka ya tada ni ranar tashin alkiyama ina matarka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya za'i ke baki da abun nan kar Allah ya tambaye ce a kwanan nawa na ba da shi ga Aisha radiyallahu ta'ala na kullun kar ka zo daki na amma ka banni a matsayin ni matarka zuwa irin wannan haka ake rayuwa duk me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu wasa ka samu sharan gidansa ba da za a ɗebe mu a ce mu ƴan sharan gidan manzon Allah wallahi ba zan sake tafsiri ba san ba ta wallahi da kowa shi kuma a rinka share gidan kawai yana abuna ni kullun dan share ne abba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farfe sa mai shara da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi kawai ka hore ba in da zaka san matsayin da kai ba wata rana wani daga cikin gwamnoni a Najeriya ya je Madina akwai abokinmu Sheikh Muhammad Awwal yana daga cikin alƙalan musabaka na ƙasa muna tafiya mun dan yi gaba da yazo sai ce ga gwamnan jihar su yazo kar kuma na bayyana abun ba ga gwamnan jihar su yazo ko da ke alkhairi sai ce ga gwamnan jihar su yazo mu gaita kike nan muka gaita a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mun naji kaman Gombe ma za a fara shari'a tun muna dalibta ne tun lokacin gwamna Marigayi gwamna Hashim Allah ya ji kansa sai naji kaman Gombe ma gwamnan ku yayi magana za a fara shari'a to shikenan ana tafiya sai ga masu irin goge harami din nan wannan yan na'urorin motoci da ake hawa da suke wanke harami din nan yawancin su bangalai ne masu wannan aiki sai suka abun nan matar su tana tafiya a tana dan baya haka tana tafiya sai ce wallahi da za a dauke ni wannan aikin aiki na share masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan bar gwamna in dawo lokacin a lokacin a wancan lokacin haka yawa a lokacin shi ne fara kirkiro kawo maganar shari'a a Najeriya jihar Zamfara ke nan a wannan lokacin sai ma tuta ce ya ita nan zai to yara da mai ba ya ce baban mu gadon da aka raba bayan rasuwar ta ni a matsayina na namiji naira 600 ne rabuwa me Allah bai mun bayar zuwa a duniya da ku da yara sai ku je ku sayi da zaku to idan shi zai faɗi wannan ina ga ɗaliban ilimi kuwa shi ba a yanzu yake magana ma masallacin manzo a wancan lokaci Allah subhanahu wataala ya samu dace akwai masu son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da za a tona zuciyoyin wa'ansu anan sai Allah ya san irin da suke son manzon Allah amma Allah ya sa ba ku fili ba amma sai Allah ne ya sani wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bada labari ya ga yawa sahabbansa yace za a yi waɗanda za su so shi za su iya bada dukiyarsu da rayuwarsu da komai da suka mallaka a duniya da za su gan shi don su zo su gan shi haka gani yadda mutane mu suke tafiya umra da kuɗin su mutum zaka ga yana asusu tun bana zai rinka asusu don ba iya je umra kuɗin sa da jarin sa da komai ya tsaye da kasuwar kawai ya tafi don ya je ya tsalla a masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana tsammanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan za mu iya ganin sa ai sai mu yi doshi iyayen mu da kafin mu su yi doshi su sai bane don dai kawai yanzu an zo an rarraba kasashe ne kawai ko ina sai an ce ma sai da visa ba wanda zai doshi ai duk nan kawai doshi za a yi saboda haka ana son manzon Allah Allah ya sa mu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misalai da su amin Allah ya haɗa mu da shi a gidan aljanna. Don ka waɗannan mata ta tafi da Allah ya zaɓe su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su taɓa zama al-hadisa. Sai cikon ayat sai Allah ya ce ulaika mubarra'una mimma yaqulun, waɗanda Allah ya zaɓe su ga mata na ƙwarai zaɓaɓɓu, ga maza na ƙwarai zaɓaɓɓu, irin su Aisha radiyallahu ta'ala anha da sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ulaika mubarra'una mimma yaqulun, waɗannan kam sun kubuta, an kubutar da su daga irin maganar da Allah ya ce lahum maghfiratun, suna da gafara daga gurin Allah, wa rizqun karim, da kuma arziki mai daraja shine shiga aljanna. Abubuwa guda tara Aisha radiyallahu ta'ala anha ta fifita akan dukkan matan duniya da su, tana da abubuwa tara wanda duk matan duniya ba wanda take da su. Amma yanzu wannan bari a tsallake tunda an yi nisa. Na'am, sai mu ci gaba.
Ya أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.
Kafin mu shiga wannan ayar, in ka duba matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mara kuma lokaci lokaci biyar ka minti goma, shi yasa wannan ayar mai sabon magana ne, sabon topic ne mai zaman kansa. Waɗannan ayar da ake muke magana a kan ummatul mu'minin, waɗanda Allah subhanahu wataala ya ce at-tayyibuna wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat, su ne matan da Allah ya zaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Misali Safiya bint Uyay an-Nadariya, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin rashin lafiya, matan sun taru suna ganin duk kowa hankalinsa ya tashi, maza sun cika a masallaci, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an ɗebo gugar ruwa an zuba masa saboda zafin da yake, yayi kalmar shahada yace inna lil-mauti sakarat. Sai Safiya radiyallahu ta'ala anha tace ya Rasulullah, da Allah zai dage ciwon da kake ji ya dawo da shi kaina, wallahi na shirya haka. Sai sauran matan suka ce to daga sai yake. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya iya magana sosai a wannan lokaci, sai ya daga kai yace wallahi innaha la sadiqa, na rantse da girman Allah da gaske take. Wannan Allah ne ya bashi damar sai ya faɗi haka, don me? Don a san matsayin Safiya bint Uyay an-Nadariya radiyallahu ta'ala anha wa Zainab bint Jahsh radiyallahu ta'ala anha wa arzaha. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wacce za ta riga ku haduwa da ni in na koma ga Allah, ita ce atwalukum yada, wacce ta fi ku tsawon hannu. Matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce sai mu jeru gaba ɗaya mu, sai kowace ta kawo hannunta mu gwada mu gani, wacce ta tafi tsayin hannu mun kasa gane. Ashe abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubi, wacce ta fi yawan kyauta da yawan sadaka, ta kasance ita duk abinda ta samu. Suna yin gumba a ɗora mana mu fita da shi waje, haka take yi a wancan lokaci. Yanzu akwai mata mai yin gumba kuma su zuwa tare ne, matan ku suna yin gumba kagani? To amma ka gane cewa iyayenmu da kakanninmu asalin aiki ne ya dame su. Ai gumban bata za ta yi da muna son a yi, ba iyayenmu, mu mun san dai iyayenmu suna yi, ba mu ci gumba ba, a fita da yi sadaka a kan faifai ko a kan cire, a ɗora muku kuya la sai ku ta da yi sun yi shi tubali haka nan. To yaushe ne rabon gumban da yanzu, me yasa aka manta ta? Amma ga taron karatu a tsakaninmu. Su kuma yaya aka yi suka sani matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Jahsh radiyallahu ta'ala anha ta kan tanadi gari da arzikinta, sai ta kwaba shi ta gyara shi sai ta dunkula shi ta rarraba a yi sadaka. Me ya kama da wannan gumba? To me yasa ni gumba mai kuma yasa muka manta ba mu wasanci ba? Saboda mu kawai karatu ne da surutu da maganganu, amma aiki ya kare a gurin iyayenmu. Aiki ya kare a gurin iyayenmu, mu kawai surutu ne,
hasada ana cike a zuciya jam, ƙarya yana cike da haratan mu jam, ha'inci yana nan a cikin mu cike, ba wanda zaka ba wa jiran shago ka kwanta lafiya kana sai dai kana yi kana duba shi, duk da haka sai ya kafci abin da zai kafta sai wanda Allah ya kiyaye. Saboda haka iyayen mu sune masu nagarta da kakannin mu sune masu nagarta, mu kuma yanzu sai abin da hali yake. Sannan mu kuma insha Allah ta'ala dan dama da ban ka kwatanta da nagarta, yanzu a tashi daga nan a tafi fanta mai da kafa duk yawanci wayannan tarewa za su yi, ana zuwa kowar mai martaba ba za ka ji zafi ka juya ba za ka zuwa ba, a ce a je fanta mai a dawo da kafa, a je malam kuri can a dawo da kafa, da yawa a nan ba za ka sake ganin su ba sai gobe an dawo insha Allah. Duk sun sare saboda nagarta yawanci tana gushewa ne kuma tana ƙara lalacewa. Saboda haka iyayen mu sun masu nagarta, to wannan zai da bin jihar radiyallahu ta'ala anha wa arda. زوجكن آباؤكن كو زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. لو كتندا فلما قضى زيد منها وطرا لو كتندا زيد رضي الله تعالى عنه يتي يا رب ليتاشي ما يبقى تنزمال إيدا كان جمع إيدا كاتم ما زيد يسجيتا أنباء النبي صلى الله عليه وسلم لاباري سوى زي أولين الله يطور أولين كأسما باشي دوبا سلاكي الله نشيدا الله شينش بلاي Allah shine wali, Allah shine mai karba, Allah shine mai bayar. Gaba ɗaya kai an daura auren shi daga sama, wa yake da wannan darajar rayuwa? Allah ya daura auren shi daga sama, shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba, sai aka aika malaika Jibril, aka ce masa tashi ka je gurin matarka Zainab binti Jahsh, Allah ya daura maka aure. Wa'innan su ne fa matan da Allah ya zaba, a kau a ce Allah ne ya daura musu aure, ka ce wannan matar zaka tume ta da wani abu? Yar uwar ta zaman ta ka ce zaka tume ta da wani abu? Tun bai aure ta ba mala'ika ya nuna masa ita. Idan ka ce za ka ɗauke su ɗaya bayan ɗaya, wacce kake so ɗauki kowace ɗaya bayan ɗaya ka ga irin darajar da Allah ya yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye su, ya kare su, ya tace su, ya zaɓe su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Maimunat bintul Harith al-Hilaliya radiyallahu ta'ala anha ka neman mata mai daraja wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yace saboda nitsuwa irin na Maimuna radiyallahu ta'ala anha, yace kai Maimuna zo ki koyi yadda ake wankan tsarki don ki koya wa al'umma ta. Ya shiga bayan gida da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zama to jikinsa ita tana gani yana yin wanka, ya fara gaba Maimuna tana gani tana fitowa ta faɗi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanka, aka rawaito shi hadisi inganta. Daga baya ce Hafsa ke mazo, Aisha ke mazo radiyallahu ta'ala anha, wadannan sune matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Juwayriyyah bint al-Harith al-Mustalaqiyya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta, lokacin da ya aure ta babanta al-Harith duk gabanin su kuma filinta, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girma masu ya dauki ya aure Juwayriyyah. Juwayriyyah ta kasance Allah subhanahu wa ta'ala yakan aiko mala'ika a jinjina gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya shigo gida in ya kalli Juwayriyyah bintul Harith yakan ce ka Allah ya tanadi daraja tattare da wannan baiwar. To kai ko wani wanda yake cikakken mutum a iya fadi haka a ganka ba tsammani za ka so masa ba, to bale a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin, tsarkaka sai tsarkaka, tsarkaka mata suna nan ga tsarkaka maza, balle tsarki akwai tsarkin da ya kai tsarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kuma sai a tumi matansa, a ce tumi matansa da magana mummuna irin wannan, shine Allah yake rufe maganar da wannan wa tayyibatu lit tayyibin wa tayyibuna lit tayyibat. Malamai suka ce in ka duba da Allah yake magana akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace innal ladina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم بيتي إلا الذين تابوا فامران أما أتنفع أقول إما قال القذفي والذين يرمون الموسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يلا شمي إلا الذين تابوا إما كان صورا متانين أما لم babu da kofar tuba ba ga wanda ya taba matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ta'ala ya faɗa yace ibnu dalil rahimahullahu ta'ala haka ya zaba abdullahi ibn abbas shine ya fassara gurin da haka abdullahi ibn abbas ya karanta tarihin wannan ayoyin da abin da ya faru na hadisatul if yana gurin ayoyin suka sauka yana nan a rayi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana gidan ba a wannan ranar a'a yana nan dai a rayi a duniya ayoyin suka sauka shi kuma shine habrul umma wa turjumanul qur'an in kana neman masanin alqur'ani a cikin sahabbai abdullahi ibn abbas yana cikin su kin yana dan karamin yaro da ya karanta ayoyin sai ce kai idan ka duba Allah subhanahu wa ta'ala da yake magana akan ummahatul mu'minin sai ce innal ladhina yarmuna al-musanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adabun 'azim sai ce idan kun duba ayan Allah bai ce innal ladhina tabu ba al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala yace lokacin da Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma ya faɗi wannan ma'ana duk sahabbai sai suka tashi suna sumbatan kansa suna cewa ka san alqur'ani sani na gaskiya wannan sune bayin Allah na kware sune ummahatul mu'minin in kana son daraja koyi da aikin su mata su koyi da ummahatul mu'minin maza mu koyi da su mu koyi da sahabbai mu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi umarni ne daga Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne mu rike su rike wa nagaskiya mu koyi da su saboda me Allah ya yarda da su radiyallahu anhum wa radu anhu babu saura babu sauran dawowa a sai a to yanzu a sake duba qur'ani dai za a ga wani guri da Allah ya ce a banda wani radiyallahu anhu wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari walladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum waradu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha hadda abada ai sahabbai sun jefa sun ce sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam balle matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kunna zawjatuhu fid dunya wa zawjatuhu fid janna wanda za su zauna a gidan da ba irin sa ba a taba yin irin sa ba tunda aka halitta sama da kasa gidan station ne ba su za su zauna a wannan gidan Allah ya sa mu zama ko ƴan kulli mata tantatan
amin
Allah ya kai mu kusa da su
amin
wallahi ta'ala alam insha Allah muna rayuwa lokaci na gaba za mu shiga aya na gaba muna fata Allah ya sa mu dace السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كتبوا كتب كتب باي الله سبحانه وتعالى أدوي أنا بقى على كذا أدوي وندا كتبوا قرآن أنا بقى تام الله يسعى تام جاو من جنة في الناس الله يبادر نصرة الله يسعى داش وندا كتب كتب ما هي بيرس الله يبادر الله فيها بودي ما تيرون الله يبادر الله فيها وندا كاو قرآن Allah subhanahu wa ta'ala ya sama haifiyarsa ta musulunta ya Allah ka sanya musulunci a zuciyarta Allah ka sanya musulunci ya hayyu ya qayyum wanda yake da wanda yake cikin wani hali Allah subhanahu wa ta'ala ka fidda shi Allah ka sanya samu hali mai kyau na gari cikin kwanciyar hankali da wanda shi ma kawo qur'ani na bukatar Allah ya bashi gidan abuna iyali na gari da sirkai na gari duka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar musu kare Allah duk da tabbatar muna da alkhairi a rayuwarmu da dukkan waɗanda suka turo masu bukatun aure bangaren maza Allah ya azurta su da mata na gari bangaren mata Allah ya azurta su da mazaje na gari Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mazaje na gari da mata na gari mata na gari Allah ya azurta su da mazaje na gari Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da kariyarsa marasa lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya masu bukatun jari Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su jari mai albarka wanda yake jari da yana cikin wato barazana Allah subhanahu wataala ya shiga yin lamarin sa da kawo jari mai albarka dukan mu gaba da kowa da irin bukatun da yake da su Allah ka jama mana bukatun mu na alkhairi ya Allah abin da zai zo mana alkhairi a rayuwa Allah ka tabbatar mana da shi abin da zai zo mana alkhairi a rayuwar mu ta duniya da lahira Allah ka tabbatar mana da shi ka sauƙaƙe mana abin da zai zo mana fitina Allah ka yi mana magani fitintunu da suke faruwa abubuwa ko ina da ko ina ya Allah ka kawo mana sauƙin su gurare daban-daban a wannan kasa ta mu kai damuwoyi kala-kala ya Allah ka yi mana maganin su ya Allah ka kawar mana da su ya Allah ka sauƙa mana da ni'ima da sauƙi da aminci ya Allah ka dawo mana da aminci a wannan kasa ta mu kuma zalika alayka bi aziz ya hayyu ya qayyum zuriyan Allah ka tabbatar da mu akan shari'a da mu da mu da su ka tabbatar da mu akan daidai ka kare mu da kare su daga saba maka ka kare mu ka kare su daga fitin jinin karshen zamani yara kanana da muke tare da su a wannan guri Allah ya tada su tayarwa na gari
Allah ya azurta su da karatun Alƙur'ani da haddace shi da aiki da shi. Allah ya sa su zama tsofaffi ne masu albarka. Duniyar mu a ko'ina suke, Allah ya sanya albarka a rayuwarsu. Ya sanya albarka a rayuwarmu. Wannan jami'a Allah ya ƙara mana albarka a cikinta. Wannan gari namu Allah ya ƙara mana albarka a cikinta. Gidajenmu Allah subhanahu wata'ala ya tauna mana ya ƙara mana albarka a gidajenmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ادم وبيتر انك كما نسوينسا ولا نسكت هل وجدت هذا الشيء لغنغر انك ساسوغاني. اما ما سوغاني وولي انك كما سوغاني وكوني وولي وما سوغاني. انك سوغر من الاسوغ اما بيتر بسورا كاي يتم الخروج. يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. Dukkan kunci Allah ka kawar mana da shi. Iyayenmu, Allah ka sa mana cikin yantattu da mu da iyayenmu, da kakanninmu da zuriyarmu, da iyalanmu, da danginmu, da sauran musulmai baki daya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana min khashyatika ma tuhibbu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma ta'awwalu bihi alaina masa'ib ad-dunya. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.